sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da wannan hantsin ranar yau Alhamis 31 ga watan Oktoba shekarar 2019 akan mitoci 17 25 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Numad FM da Dalal FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za iya kama mu a Alpha Radio dake kuma si yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa matan shugabannin wasu kasashen Afirka ciki har da uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari sun duba matsalolin da mata da basa samun haihuwa ke fuskanta a nahiyar. Sannan Sule Mumuni Barma zai gabatar da shirin na kasa. Har ila yau Ridwan Abbas zai gabatar da shirin sharhin jaridin Ghana. Sannan kuma sai sakonnin da kuka bar mana akan na'urar tarho. Amma duk kafin nan sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ce Najeriya ce kasar da aka fi samun mace-macen masu fama da cutar kansa ko daji a nahiyar Afirka. A cewar hukumar, rashin fadakarwa da gano cutar a ƙurarren lokaci da tsadar magungunanta na daga cikin manyan dalilan da ke sa ake samun yawaitar mace-macen masu dauke da cutar ta kansa a Najeriya wacce ke yammacin nahiyar ta Afirka. Aminu Aliyu wani ƙwararren likita ne a Najeriya.
Within 2012 we had an increase in the number of incidents of cancer patients.
Yace a tsakanin shekarar 2012 an samu karuwar mutanen da ke kamuwa da cutar daga adadin miliyan 12 zuwa 14 har zuwa miliyan 18 a bara. Amma zuwa yanzu ba fitar da alƙalamin wannan shekara ba. A irin matakan da take dauka gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wasu tsare-tsare na yaki da cutar, inda kuwa farkon makon nan ta ayyana zaftar kudaden da masu dauke da cutar za su kashe wajen yin magani da kashi 50 cikin 100. Wasu kafafen yaɗa labarai sun ruwaito cewa 'yan jam'iyyar Democrat da ke majalisar wakilan Amurka sun gayyaci tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro John Bolton domin ya je ya ba da shaida a mako mai zuwa a binciken da suke yi wanda ke duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. Shaidu da dama sun ba da bahasi a gaban kwamitocin da ke binciken cewa Bolton ya damu matuƙa kan yadda lauyan shugaba Trump na kansa Rudy Giuliani ya rika zagayawa yana tirsasa Ukraine da ta binciki tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da ke neman tikitin tsayawa takarar shugaban kasa a baɗi kan wata badaƙala da bata bayyana ba. A watan da ya gabata shugaba Trump ya sallami Bolton bayan da suka samu sabanin ra'ayi kan batutuwa da dama ciki har da na Ukraine. Hukumomin kasar Chile sun shammaci fadar White House ta Amurka bayan da suka soke wasu tarukan koli biyu ciki har da wanda shugaban Amurka Donald Trump zai halatta a watan gobe, inda za su gana da shugaba Xi Jinping na China. A jiya Laraba shugaban Chile Sebastian Piñera ya fidda sanarwar inda ya ce ba za su karbi bakuncin taron tattalin arziki na haɗin kan kasashen yankunan Asia da Pacific ba, wanda ake kira AFEC a takaice, saboda zanga-zangar masu adawa da gwamnati da ake yi a Santiago babban birnin kasar.
Our first concern and priority as a government.
Shugaba Piñera kenan cikin harshen Spanish yake cewa abu na farko da ke gabanmu a matsayinmu na gwamnati shine mu maido da doka da oda, sannan al'ummar kasa da tabbatar da zaman lafiya. Shugaba Trump dai ya so yi amfani da taron wajen rattaba hannu a sashi na farko kan matsayin cinikayya da suka cimma da China. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani sashin yaɗa labaran kungiyar ƴan ta'adda ta ISIS ya yi wa magoya bayan kungiyar Al-Bashir cewa akwai wani babban labari mai daɗi da zai fito, batun da shine sanarwa ta farko da kungiyar ta fitar tun bayan mutuwar shugabanta Abubakar al-Baghdadi a wani samame da Amurka ta kai a ranar Lahadi. Tunda tsakar ranar jiya Laraba, sashin yaɗa labaran da ake kira Al-Furqan Foundation ya fara watsa labaran amma ba tare da ya faɗaɗa bayanansa ba. Wata kungiya mai suna Aside da ke rattaba wato da ke tattara bayanan sirri take kuma bin diddigin kafofin sadarwar kungiyar masu ikirarin jihadi ta ce tuni magoya ban ISIS suka fara yaɗa labaran a kafafen sada zumunta inda wasu ke nuna fatan al-Baghdadi na raye yayin da wasu ke jiran su yi bikin jihadin da suke ikrarin yayi. Kamfanin Twitter ya haramta amfani da shafinsa wajen tallata abubuwan da suka shafi siyasa, inda ce kamfanonin sada zumunta na ba masu tallata manufofi da suka shafi siyasa damar yaɗa sakonni masu haifar da rudani. A jiya Laraba, shugaban kamfanin Twitter Jack Dorsey ya wallafa a shafin na Twitter cewa tallata manufofi a shafukan sada zumunta na ba wasu damar da bata dace ba idan aka kwatanta da abin da ake gani a sauran kafofin yaɗa labarai. Kamfanin Facebook ya sha suka tun bayan da a farkon watan nan na Oktoba ya ce ba zai tace gaskiya daga ƙarya ba a tallace-tallacen da 'yan siyasa ke wallafawa a shafin. Abin da ake ganin zai iya ba su damar su tafka ƙarya ya san ransu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata gidauniya da ake kira Max Foundation da ke sa ido kan kiwon lafiya a sassan duniya, wacce ke da hadkwata a nan Amurka, ta tattaro matan shugabannin wasu kasashen Afirka a Ghana, ciki har da uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari, inda suka tattauna kan batutuwan da suka shafi tsangwamar da mata ke fuskanta sanadiyar rashin haihuwa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Ridwanullah Abbas ya aiko mana daga Accra.
Hali na rashin samun haihuwa na shafan kimanin kashi 15 na ma'aurata faɗin duniya. Hukumar kula da kiwon lafiyar duniya WHO ta ce kashi 50 na matsalolin rashin samun haihuwa na ma'aurata daga maza ne. Matan shugabannin kasashen na Afirka sun amince cewa wannan matsala na canjawa kuma ana samun nasara. Haka, mun samar da likitoci 7 da masana halittun rayuwa waɗanda sun ka samu horo su zama ƙwararrun likitocin haihuwa cikin ƙasarmu, waɗanda za su taimakawa ma'aurata da ke da matsalar haihuwa farkon irinsa cikin ƙasar ta Liberia. Jeto Mutarika, matar shugaban Malawi, kuma ta ce burin mu ƙarfafa 'yan jarida su taimaka wurin waye kan ungoninmu. Gidajen jaridu za su zama muryoyin marasa murya, kuma wannan zai taimaka wa mata da maza da lamarin ya shafa su yi magana. Aisha Buhari, matar shugaban tarayyar Najeriya, ma ba a batta a baya ba. Ni kuma na da shirin samar da likitoci 6 a kowane sashi don kurum su kula da mata masu haihuwa da waɗanda ke da matsalar haihuwa, a kuma ba su tarbiya tare da ƙara ƙaimi wurin kawo ƙarshen nuna ƙyama. Mun samar da likitoci 3 da za su samu horo su zama ƙwararrun likitoci da za su kula da matsalar haihuwa cikin ƙasar, abinda ya sa ake bayar da duk taimako farkon lokaci a ƙasar nan. Haka kuma muna yin tarihi a fagen kula da haihuwa tare da gidauniyar MEC. Matar shugaban ƙasar Ghana, Rebecca Akufo-Addo, ta ambata muhimmin rawar da mata ke takawa a yaƙi da rashin samun haihuwa da ƙyamar da ake nunawa.
Our expectation is that these two initiatives will lead to greater awareness.
Fatar waɗannan shirye-shirye guda 2 za su yi jagora zuwa ga faddakarwa mai girma a kan sabubba kiyayewa da maganin rashin haihuwa tare da magance matsalar nuna ƙyama. Ƙawancinmu da gidauniyar MEC babu shakka yana da amfani na lokaci mai tsawo. Matan shugabannin ƙasashen sun amshi kyaututtuka dangane da gidanma wasu wurin yaƙi da ƙyamar da ake nunawa waɗanda ba su da haihuwa. Gidauniyar ta da kufa ne a kan ƙarfafa mata waɗanda ake nuna musu fifiko gallazawa saboda gazawarsu wurin haihuwan 'ya'ya, ta ƙirƙiro wannan dandalin yaƙan uƙubar rashin haihuwa a duk matsayi. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Wannan kiran ku ne, a gaida Ridwan Abbas. Kafin mu ci gaba ku shakata da wannan. Madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu agogon ma'anan yana cewa ƙarfe 3:11 na dare a nan Washington DC ga shirinmu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba
Jama'a assalamu alaikum barkanku da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako tare da ni Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa Da makon jiya mun fara gutsuro muku kadan daga cikin batutuwan da wakilin muryar Amurka a jihar Rivers Lamido Abubakar Sokoto suka tabo a hirar da ta hada shi da Usman Mohammed wani dan asalin jihar Bauchi dake zaune a Port Harcourt kudancin Najeriya Dida yake yana da tawaya a kafafuwansa biyu bakon shirin bai yarda jirgi ya bar shi a tasha ba domin ya dage haikan da neman na kansa lamarin da ya bashi damar shiga sahun direbobin dake jigilar fasinjoji a jihar Rivers Usman Mohammed na amfani da wannan matsayi domin koyar da sauran abokansa na kungiyar na kasassu tukin mota ta yadda za su yi watsi da bara su kama sana'a
to gaskiya dai game da yanayin sana'a na irin dai tallafi haka wanda muke koya moto especially wasu mutanen mu ne wanda idan muka dan yi aiki in mai ya dan rage haka muna iya cewa ne zo mu je mu dan koya maka moto wani ma zai je da dan abun da ya samu a wajen bara zai kawo koda kudin galan ɗaya ne haka kai ma ka dan taimaka mishi da kudin galan ɗaya a je gidan mai a dan sa mai don ka koya mishi ba wani wanda ya taba zuwa ya ce ga wannan kudi ka taimaka ka ringa koya wa mutanen mota ko kuma ga wannan ka taimaka duk ɗan uwanka da suke so su koyi moto ka taimaka ka koya musu don in sun iya akwai wani tallafi da zai zo mana daga gwamnati na motoci ko na wani abu har yanzu dai bamu samu ba amma ko muna sa ran Allah yadda wannan gwamnatin za ta yi mana kokari da izinin Ubangiji
to akwai gwamnatin tarayya sa'annan akwai kasashe na duniya daban-daban da suke da kungiyoyi masu zaman kansu kamar kun taba neman wani tallafi game da wannan jan aiki misali na samu ku samu ku dogaro da kanku duba da yadda bara ya zama kamar ruwan dare a sassa daban-daban ba ma na kudanci ba da ma arewacin Najeriya baki
daya abun da ka sani ne duk inda ka same mu muna da kungiya ko muna hada kai muna kai koke-koken mu to amma mi za ka kai kukanka wani zai iya taimaka maka to amma ba zai zo hannunka ba sau da yawa mutane suna so su taimaka mana to amma wanda suke tare da su ba za su bari abun ya zo wajen mu ba wani mutum ne wanda idan ka je kai kukanka duk irin yanda kuka kai masa matsalolin ku zai taimaka muku to amma na tare da shi ba za su bari ku ganshi ba sai su ce baya nan ko kuma su ce yayi tafiya ba za ma su bari ku ganshi ba to shine abin da muke fuskanta saboda ba mu da mutane wanda za su iya zuwa su tsaya mana su yi mana kokari duk abin da ya zo mana daga gwamnati ko kuma duk abin da ya zo mana daga sauran kungiyoyi abin da aka ce a ba mu ya zo hannun mu
ka gani yanzu daga wace jiha ka fito daga arewacin Najeriya
ne dan Bauchi ne
to yanzu wani kira zaka yi ga ita kanta gwamnatin jihar Bauchi misali da gwamnatin jihar Rivers da ma Najeriya da ta taimaka ma ire-iren ku da kuke da irin wannan lalura
eh to wannan mu abinda zamu bayani shine kawai mu dai muna addu'a da kuma muna neman taimako ga dukkan mutumin ba wai sai gwamnati ba duk mutumin da yake so ya taimakawa na kashashe da kuma mara karfi idan dai yana da hanyar da zai taimaka to muna neman taimako ga duk mutumin da ya niya dan Allah sai ya taimaka saboda mi duk wanda kaga yana yin baran nan wani in yana yi dan sarrai wani baya yi dan sarrai da dama za ka ga ana cewa ne yana da lafiya wani yana da karfi wani to fa baka san me ke damun shi ba wani kuma kana ganin yana tafiya ne kawai baka san menene ke tattare da shi ba kaga mutun yana tafiya lafiya lau baka san me ke tattare da shi ba ai wannan zai iya noma a wannan zai iya tafiya wannan zai iya sana'a hannu to duka duk wanda ka gani yana wannan in kai bincike akwai matsalan da ke tattare da shi wanda ta saka shi wannan baran ba wai kawai baran ne ya fito don yayi ta don yayi ta yin baran bane ba haka bane in kaga mutun kana so ka taimaka mishi wani sana'a ka iya me yasa aikin da kake yi to duk taimako ne ko kuma za ka ga mutun yana cikin tafiya yana dan wani karamin sana'ansa sai ka taimaka mishi ka gani yanzu kamar yanda muke nan muke dan tuka mototin nan kaga motar nan da tawo yanzu haka na tsohuwar moto ne to yanzu haka in na samu moto mai kyau zan iya daukan motar nan bazan sai da ita ba akwai abokanai na da koyawa zan ce wani kai ma ga motar nan da kai da wani ku ringa hawa kai ma ku ringa tafiya kuma har ku samu ku koya wani ni ma kuma a motar da na canja ni ma zan ci gaba da daukan wani wanda duk tafiyar da ba za ka taba gani kare yana tafiya aiki ba dole za ka gani da aboki saboda me saboda yanayin aiki idan yazo wani abun zai iya taimaka maka akwai inda za ku je moto taimako matsala wanda kai da shi za ku taimaka junan ku ku yi abun ku biyu to in kai kadai ne ba za ka samu mai taimaka ma ba shi yasa kake ganin duk inda zamu je a cikin gari da sauran wurare muna tafiya tare mu biyu wani ma za ka ga mu uku ne muke tafiya don mu taimaka junan mu to shine muke neman gwamnati da kuma yan uwa haka daga duk mutumin da yaga zai iya taimakawa na kasassu da dukkan mai karamin karfi muna neman kukan mu game da duk wanda zai iya taimaka mana ya taimaka mana
a cikin hirar mu ka nuna cewa kuna da kungiya wadda kuke wannan aiki kamar misali kun yi rijista ga ita gwamnatin jihar Rivers misali gwamnatin jihar Rivers ta san da zaman ku
eh kungiyar da muke da ita wanda har kungiyoyin da ko kuma gwamnati ta san mu to kamar mu nan Hausawa kungiyar da muke da ita wanda akwai shugabannin su na yan kasa wanda su duk wani abu na in ya taso program na taro ko na wasu abubuwa suna kiran mu amma mi idan kuma abu ya zo na tallafi daga gwamnati ba za kuma su kira mu su ba mu abun ba yanzu kaman kwanakin ba ko wani taruruka da ake tafiya haka nan wani kudi da gwamnati take cirewa a Indi DC da sauransu kusan miliyan 30 miliyan 40 haka to amma a mu guragun mu yan arewa ni kaga motar nan ni nake daukan guragu yan kasa na kai su NTA na kai su ko ina cikin gidajen radio na garin nan kafin ma su san za su samu wani abu da ni da mai gida na Alhaji Mustafa kana ji to amma da zanto cewa lokacin da kudi suka samu ka fadiya ba wanda ya tuna da mu su sayi motoci su saida duk shekara sai sun samu kudin kuma duk shekara sai sun sayi moto amma kan shekara yazo sun saida mota kuma duk shekara yazo za su sayi moto kan shekara saboda mai mota in ba a neman kudi ake da ita ba moto in ba wani aiki kake da ita ba rike ta aiki ne to shi yasa kaga mu da muke dan tazurin nan muke dan abin nan kaga har mu rike moto haka har muna dan maintaining din ta wanda baya aikin komai in ka bashi moto ma bai sanya zai rike ta ba mu muke taimaka junan mu yan arewa amma su muna tare da su ne amma duk abin da suka samu ba su taimaka mana ba to yanzu ta kai da ka kawo wani lokacin ma yanzu idan suka kira mu taro ma ba ma zuwa ka gani mu riga mun ware kanmu saboda mun musu kokari mun ga kuma su kansu suke ginawa ba sa taimaka mana shi yasa ga kungiyar su daban kungiyar mu daban duk abin da ya taso ta bangaren suna yi wa kansu kuma duk abin da ya taso ta bangaren muna yi wa kanmu da dan gurgudu
to yanzu misali ita wannan sana'a menene kalubalen ta gare ka
eh kalubalen sana'an nan dai ba wani kalubale ne wanda za a ce wani akwai takura ko wani abin nan ba kalubalen sana'an mu kawai shine ba wani yanayi bane wanda sai dai kaman wani lokaci haka idan ana cikin rudanin wasu abubuwa haka to shine ko kaman lokacin wahalan mai mu kafin mu samu mai inda za mu samu mu je wurin da ake dan samu man za mu samu to amma mi idan kuma kafin mu samu man din ko kuma kafin mu je wajen shine kawai kalubalen mu don wani lokacin ana wahalan mai sai mu kai kwana uku ma ba mu aiki ba saboda ba za ka iya zuwa da motarka gindin inda za a baka man ba kuma ba za ka iya zuwa ka kira ka ce gacin mutun ka a wuri kaza a taimaka a baka mai ba kuma zau da yawa zaka je gidajen mai ba a saidawa a jarka to kaga sai kaga mu ba za mu iya zuwa don ni na taba kwana a gidan mai na taba zuwa sha biyun dare saboda ba a fara sai da mu kuma hitar da safe saboda me saboda in nace zan je da safe ba zan samu ba kuma ba za a bani a galan ba ka gani to amma mai kafa kuma yanzu zai fita yaje layi ya yawa zai dauki galan yaje ya siyo amma mu ba za mu iya ba amma don wani kalubale wajen gwamnati tana dan takura mana da sauransu dan naira 100 da ake biya na ticket ko dan 200 da ake biya na register duk wannan gwamnati ta dauke mu ba ma biya wallahi Allah wannan kan gaskiya ba ma biya ba ma samun wani kalubale wajen harkan neman mu anan dai cikin gari
yanzu kamar akwai wani bambanci da ake nuna muku misali kamar tsakanin direbobi waɗanda misali suke ba su da wata lalura da ku da Allah dura ma wannan lalura ana nuna muku wani kyama ko kuma wani abu ta wajen hawan mota ko wani bambanci
eh gaskiya ba a nuna mana don so da yawa ma wasu mutanen mu ne da yake ka san duk mutumin da fito daga arewa akwai dan wani yanayi nashi dan ni tunda nake tuki akwai kristan da idan yazo ya same ni zai zo ya same ya ce wai ni ne mai motar nan a ce eh ya ce to hau zai in kai shi wani wuri akwai wanda shi ba inda zai je don ya ga yanda nake tuki ya dauke ni don ya gani ya dauka a waya na a wayan shi kuma ya dauka ya tura min akwai kuma taran wasu Hausawa na gansu a hanya suna tsaye na yo baya da moto nazo na sauka nace mallam ina za ku je suka ce za su je wuri kaza nace to ku zo in taimaka muku ga moto na dauke ku daya daga cikin su yace Allah sauke ya hau motan gurgu bai shirye mutuwa ba to kaga kalubale ma yafi zuwa ta bangaren mutanen mu
to wasu sauraro nan shirin na yau ke kammala sai a makon gobe idan Allah ya yi za ku ji mu dauke da ci gaban tantaunawar da ta hada wakilin muryar Amurka a jihar Rivers Lamido Abubakar Sokoto da Usman Muhammad Gurgu mai jigilar fasinjoji a kudancin Najeriya a madadin su da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sulemu Muni Barma ke ce da ku sai anjima
a gaida Sulemu Muni Barma yanzu kuma ga sharhin jaridan Ghana
da jaridar Daily Guardian zamu soma sharhin jaridun na yau kuma labarin ta shine tafiyar da tattalin arzikin kasar da kyau shike tattalin tsarurrukan gwamnati inji Nana Adudankwa Akufo Addo jaridar ta ce shugaban Ghana Nana Adudankwa Akufo Addo ya nuna cewa tafiyar da tattalin arzikin kasar Ghana da kyau a cikin shekaru biyu da watanni goma shine sababin iya tattalin tsarurrukan gwamnati waɗannan na tsarurruka kamar yadda shugaba Akufo Addo ya ce sun hada da baya da ilimin manyan makarantu sakandare kyauta wanda yanzu haka yasa aka ibi dan makaranta miliyan 1.2 wanda shine adadi mafi yawa a tarihin Ghana da kuma shirin tuka abinci domin ayyuka wadda yayi sanadin bunƙasar sarrafa a shekarar 2018 da kuma aikiwa da kayan abinci zuwa ƙasashe makautar Ghana abinda ake kuma sa ran za a samu a shekarar 2019 a jaridar Daily Graphic wannan labarin ne kabiwa sharadin lissafi da gaskiya shugaban kasa ne ki gaya wa Kate Akraku shugaba Nana Adudankwa Akufo Addo a ranar Laraba yayi kira ga sabon zababban shugaban hukumar kwallon kafan kasar Ghana Mr. Kate Akraku da ya bi sharuɗa na yin lissafi da tabbatar da gaskiya da kuma adalci wurin jagorar kwallon kafar Ghana ga matsayi na ci gaba har iyau a jaridar ta Daily Graphic wannan labarin ne mai adana kuɗi na mazabar takuradi na jam'iyya mai mulki New Patriotic Party Mr. Mark Ofori an halbe shi halahira a gidan shi dake Afijai cikin yankin sakandare takuradi dake cikin jihar Yamachi haka kuma ma'aikacin tsaro dake kan aiki a gidan shi ma an halbe shi kuma wasu ɗan bindigar daɗi ne da ba a san ko su wane ne ba suka yi wannan mugun danyen aiki sa'annan wasu 1767 suka rasa mahallin su a ambaliya daban-daban a asibiti cikin yankin Kwauta Yamma da a Cimbusu su dake gunduman Fantiakwa ta Kudu dukkan su a cikin jihar Gabashi ita kuwa jaridar Daily Statesman wannan labarin tarwaito shugaba Akufo Addo yayi kira da kawo karshen nuna wa waɗanda ba su da haifuwa kyama da tace shugaban kasa Nana Adudankwa Akufo Addo ya kalubalanci shugabanni masu tsare-tsaren lamura na kasa da ma'aikatan kiwon lafiya da kuma matan shugabannin kasashen Afirka da su taimaka wurin wayi kan al'umma akan nuna kyama ga mata waɗanda ba su da haifuwa domin tabbatar da cewa fama akan wannan mummunar abu yayi nasara da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau Ridwanul Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum dai America, sunana Kasim Aliyu, sabonin matasan Asada a jihar Sokoto. Ina so in hani da wannan dama in yi magana akan cece-kucen da aka yi na game da tayyayen shugaban kasar Najeriya mu Babu Buhari a kasashen waje. To ni jama'a mu ya kamata su yi karatun kana su sabon shugaba Muhammadu Buhari ba shi ne shugabannin da sun ka zama irin sauran shugabanni bane. Shugaba Buhari shi mutumna wanda yake son kawo ci wa kasa ce. Don haka ni ban ganin cewa ba za a kawo ni alfanu ko in ce ci gaba kasar mu Najeriya ba. Saboda kun san cewa kasar mu Najeriya ya isa abubuwa da dama amma duk bai hana mai yi kokari ya kawo ci wa kasar mu ba. Ku yi hankuri insha Allah Allah duk ta yi shugaban Muhammadu Buhari ke kasashen waje insha Allah muna kirsa zaton akwai alheri a tattare da wannan tayyayen nashi da fata Allah shi mai da shi gida lafiya ta zata da yadda yake sannan Allah shi ba shi in kun yi al'umma ta ayyukan ci gaba da mu na samun more rayuwa ga talakawa da fata Allah ya zauna da kasar Najeriya lafiya don ashin duniyar musulmi baki daya nagode
assalamu alaikum mai magana Umar Hassan Tanko daga nan Katsina ba tsarin rote shin ina tambaya ga jami'an gwamnatin Najeriya lokacin da aka mutsafi a ce za a ci mu man bashi to mu wai ina kudin da ake sai da mai ko kudin haraji ko kudin kastan da suke tarawa sai da aka mutsa za a yi wani lamari na budget sai a ce sai an ci bashi to mu talakokin Najeriya mafi yawan mu muna goyon bayan shugaban majalisa gaskiya a daina ci matalaka Najeriya da in mu rumbiya ba ƴaƴan mu da jikokin mu za su biya Allah ya sauke Najeriya
assalamu alaikum sashin Hausa radio America sunana Ayuba Garba Imam daga katin Madaki a jihar Bauchi da farko dole mu gode ma gidan radio America bisa dama da kuke ba mu muke fada ra'ayin mu lallai wannan gidan radio kun cancanci yabo muna godiya gare ku bayan haka kuma ra'ayina na yau zan yi shi ne dangane da farfado da ilimin primary school a Najeriya da kuma dawowa da mutuncinsa to a gaskiya yana da kyau wannan makarantu na TCTC da aka kashe su yana da kyau a dawo da su sannan kuma yara sun yawa a cikin aji yana da kyau kowane aji a rage yawan daliban a kuma tabbatar da dukkan malaman da suke koyarwa a samu kwararrun malamai a inganta musu koyarwansu nagode
kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Wasu kafafen yaɗa labarai sun ruwaito cewa ƴan jam'iyyar Democrat da ke majalisar wakilan Amurka sun gayyaci tsohon mai bada shawara kan harkokin tsaro John Bolton domin ya je ya bada shaida a mako mai zuwa a binciken da suke yi wanda ke duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. Shaidu da dama sun bada bahasi a gaban kwamitocin da ke binciken cewa Bolton ya nuna damuwa matuƙa kan yadda lauyan shugaba Trump na kansa Rudy Giuliani ya riƙa zagayawa yana tirsasa Ukraine da ta binciki tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden wanda ke neman tikitin tsayawa takarar shugaban ƙasa a baɗi kan wata badaƙala da ba ta bayyana ba. A watan da ya gabata shugaba Trump ya sallami Bolton bayan da suka samu saɓanin ra'ayi kan batutuwa da dama ciki har da na Ukraine. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce Najeriya ce ƙasar da aka fi samun mace-macen masu fama da cutar kansa ko daji a nahiyar. A cikin hukumar rashin faɗakarwa da gano cutar a ƙurarren lokaci da tsadar magungunanta na daga cikin manyan dalilan da ke sa ake samun yawaitar mace-macen masu ɗauke da cutar ta kansa a Najeriya wacce ke yammacin nahiyar Afirka. Hukumomin ƙasar Chile sun shammaci fadar White House ta Amurka bayan da suka soke wasu tarukan ƙoli biyu ciki har da wanda shugaban Amurka Donald Trump zai halatta a watan gobe.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya tsaya na gabatar da shirin sai Solomon Abu da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyanmu na yau Daryl Smith ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.